dogarawa da gari fara kan su yi a mafi dalolin su ba su yi zariya mana kan da su.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يوم فكرما إنا يمنى جيش ورا الدين المسلم إنا فدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا تعرفوا لي ورحمة الله تعالى لإجارة مواجك وانا وبن باكي نتعرف وانا أكي كرا تسونا تعرفهم لكي تكين قربيتها وانا دليل na asabar bayan yammacin juma'a 18 ga watan Zulqa'ada hijira na da 1429 wanda daidai da 14 ga watan 11 shekara ta 2008 a kalandar albashi. Kamar yadda bayani ya gabata, ni ne aka nemi in gabatar da takardata ko kuma dan abin da na zo da shi tun daga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria don amfanin wannan taro wanda aka shirya na musamman a wannan babban masarauta mai dumbin tarihi, masarautar Bidda, domin ilmantar da kawunanmu a kan matsala babba da ta shafe mu gaba daya, wadda kuma take kalubalantar duk wani musulmi musamman wanda ke da kishin addininsa. Don haka ina ganin wannan taro ya yi daidai da lokacinsa kuma ya dace da bukata. Ina roƙon Allah ta'ala ya yi mani muwafaka cikin abin da zan gabatar. Ba ɗabi'a ce ta gabatar da jawabi ba a yi itibari, amma ina ganin na zan babbar zuwa ga yi itibari cewa za a yi haƙuri a zaune zan gabatar maimakon a tsaye, saboda yanzu na iso gare kuma dai ya zama dalili ya sa ni zan gabatar da abin da ya kamata a gabatar. Wannan tsoriya a kan cewa yau kwana hudu kenan katal da samun magani yadda, to amma duk da haka dai tun da ina ganin wani abu ne muhimmi na ga wajibi ne in yi abin da zan iya yi, ko da ba zan zo da wani abu sabo ba tun da an gayyaci malamai da yawa na tabbata wadanda za su zo su faɗi abin da zai fi abin da ni zan faɗi. To amma dai zuwan hawa don neman yin taro yana da muhimmanci, kuma ko da a babin maimaita abin da wani ya faɗi ne, ina ganin babu laifi a irin wannan taro. Allah ta'ala ya samu dace. Taken takardata shi ne auren mace fiye da ɗaya a musulunci, kuma takardar ma rubuta ta amma a salo na abin da ake kira PowerPoint, saboda na ɗauka gobe zan gabatar da ita har na yi mutum zan yi tanje-tanjen da zai ban dama in yi amfani da kayayyakin za su taimaka wajen projection da kwamfuta. To amma kasancewar ina isowa na samu kai kan yanzu zan yi, to shi ke nan maganar projection babu, sai dai kawai takardar na san insha Allah za a sawwara ta in yaso daga baya kila wasu daga cikin mahalarta taro su samu. To sai a haƙuri da abin da ya kasance. Na tsara gabatar da bayani a kan gaɓoɓi guda takwas. Gaba na farko za ta ƙunshi shimfiɗa ce a kan aure a cikin musulunci. Gaba ta biyu za ta yi magana a kan auren mace fiye da ɗaya. Gaba ta uku za ta yi magana a kan adadin mata da ya halarta musulmi a ƙasa. Gaba ta huɗu za ta yi tsokaci a kan matsayin tara mata fiye da huɗu a musulunci. Gaba ta biyar za ta yi magana a kan shubuhohi da jawabi a kansu. Gaba ta shida za ta yi magana a kan hukuncin wanda ya tara mata fiye da huɗu. Sai gaba ta bakwai nasihohi ne gare mu duka. Sannan gaba ta takwas za ta kunshi kammalawa. aure
a musulunci
aure aya ce daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya sani a cikin suratul rum aya ta 21 Allah ya bayyana cewa aure aya ce daga cikin ayoyinsa sannan a suratul ra'd aya ta 38 Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa aure ni'ima ce daga gare shi duk ni'ima kuwa tabbas za a yi tambaya akan ta ranar kiyama a musulunci an shar'anta aure alqur'ani da sunna da ijma'i duk sun tabbatar da shar'ancin aure ba kawai an shar'anta aure bane a'a har ma an karfafa shi sa'annan aka kwadaitar da yin aure haka kuma ana yin tabattul tabattul shine mutum yace ba zai aure ba saboda ibada sai mutum ma ya ce ba zai aure ba wai dai ne ibada to wannan ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aure na da fa'idodi da kuma muhimmanci da yawan gaske daga cikin fa'idodi da muhimmancin aure ne akwai yin biyayya ga Allah da kuma san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake so domin tunda Allah ya yi bani da yin aure da wanda ba zai iya hakuri ba ba zai iya kare kansa daga zina ba to ashe idan mutum yayi aure yayi biyayya ga Allah ko man da shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi irin wannan umarnin ga matasa waɗanda ke buƙatar mace kuma ba za su yi hakuri ba to aka ce suna da dama to sai aure in ko za su da dama to sai azumi kenan wanda ya aure ya bi umarnin Allah ya bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka nan ya so abinda manzon Allah yake so domin hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce an soyar mani abubuwa uku daga cikin abubuwan ku na duniya daga ciki akwai aure abu na biyu yin aure na ba da dama mutum ya rabauta da ladan ciyarwa da kuma ladan saduwa da iyali domin hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya cewa Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu cewa hatta abinda za ka ba iyalinka ta ci na abinci sadaka ne haka nan ya nuna masa cewa ko kuma a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna cewa saduwa da iyali ma sadaka ne ashe kenan wanda ya aure ana sa rai ya rabauta da ladan ciyarwa da kuma ladan saduwa na uku aure na taimakawa wajen mutum ya kame ka daga zina ya kuma kare mutuncin shi na hudu aure na ba da damar a samar da iyali iyali kuwa ni'ima ce Allah har goranta wa annabawa ya cewa ya kama musu iyali ko kuma ya ba musu iyali ashe kenan samar da iyali na daga cikin fa'idodi da kuma muhimmancin aure na biyar ta hanyar aure ne kawai jinsin bil'adam jinsin dan adam zai ci gaba domin ana samun tsane ta hanyoyi biyu kadan ko dai ta hanyar aure ko ta hanyar a ce mutum na da baiwa ya sadu da ita to yanzu ma iya cewa na biyu babu a kanna da ruwa nan kasan amma na farkon yana nan shine aure kenan ta hanyar aure ne za a iya samar da ɗorewar jinsin ɗan adam in ba aure babu magana ɗorewar jinsi na shida ta hanyar aure ana sa rai a samu ɗa na ɗaya wanda zai wa mutum addu'a bayan ya mutu kamar yadda hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan ɗan adam ya mutu duk ayyukansa na tsayawa sai daga abubuwa guda uku daga ciki akwai ɗa na ƙwarai wanda zai masa addu'a na bakwai aure na taimakawa wajen samar da natsuwa da kwanciyar hankali ga mutum me kike tsammani ka je kasuwa baka yi ciki ba a hanya ka dawo bayan ka duka an yi ruwan sama ka dawo kana makirkita kuma ka zo a ce abinci ma sai ka nema ba za ka ga an yi ba hanya za ka samu kujerar hankali ai mace tana haifar da sukuni da jin daɗi da natsuwa da kwanciyar hankali ga namiji saboda haka ita ma kuma tana samun irin wannan sukuni da nutsuwar da jin dadi a dalilin aurenta da namiji. Don haka aure na haifar da kwanciyar hankali da nutsuwa da sukuni, kamar yadda Allah din yake wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Abin nan kaba aure yana gadarwa mutum da kamar a cikin mutane, yanzu a ce ga wani katon masallaci na juma'a amma limamin ba mai iyali ba ne, ba laifi ba ne, amma kuma da an tashi aka ce masallacin wannan mutum wanda ya bai da mata yaya sai ga irin mutuncinsa ya ƙara zuwa a cikin mutane, ga ta ce ba laifi ba, amma mutuncin din ba zai zama yadda yake inda yana da iyali ba, ko da ko bai san shekaru kaɗan ne sai aka ce ai yana da iyali ɗayansa biyu, sai a ce an gaishe ka da miji. Ashe kenan aure yana kawo nau'in kamala ga wanda ya yi shi. Na tara, aure na da cikin abin da ake sawa a yin shi ka taimaka wajen samun wata ta kame kanta da mutuncinta in an waye gari ta rasa miji ko saboda muni ko saboda wani dalilai dai ba wanda ya zo na kanta, to yana daga alkhairin aure ka iya aurenta domin ka taimaka mata wajen kare mutuncinta da kuma martabarta, kamar yadda magabata suka yi a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ka yana daga fa'idodin aure da yasa musulunci ya nuna mana muhimmancinsa, ta yadda dalilin muhimmancin yasa aka ɗauki matakai na ganin aure ya dawama an kulla shi. Manufar aure a musulunci shine idan ake mutu karaba ba a tunanin ya zo ƙarshe sai tsautsayi in ya bijiro sai a samu saki, amma asali mutu karaba ya kamata a kulla aure a kansa. Yana daga cikin hikimomin da yasa musulunci ya haramta auren mutu'a, domin shi ba auren mutu karaba ba ne. To waɗannan abubuwa guda goma na daga cikin fa'idodi da kuma muhimmancin aure. Kamar yadda na ambata, musulunci ya ɗauki matakai na dawamar da aure, domin ba a so a yi aure yau gobe a rabu ko kuma bayan wata ɗaya ko shekara ɗaya ko shekara goma, so a ga an yi an yi dindindin tsautsayi ne kan zo auren yanzu, amma ba wai asali kenan ba. To daga cikin matakan da musulunci ya ɗauka don ganin aure ya dawama, akwai abubuwa guda bakwai. Na farko, sai musulunci ya fifita addini a wajen zaɓen abokiyar zama ko abokin zama tun da ba na kulla auren, domin shi ne addini. Idan ya auri mace in yana kanta zai girmama ta, idan ya zo ji baya kanta ba zai zalunce ta ba, to amma idan ba mai addini ba ne shi ba zai kiyaye wannan ba. Mace mai addini ana sa rai ta zamanto wadda idan aka ba ta umarni za ta bi, idan mijinta ya kalle ta za ta faranta mai rai, idan ba ya gida za ta tsare mutuncinta da mutuncin shi da mutuncin 'ya'yanta da zuciyarta, idan Allah ya azurta ta 'ya'ya za ta yi duk irin ƙoƙarin da za ta yi wajen ganin ta kula da tarbiyyarsu. To sai zan matakin farko da musulunci ya ɗauka shi ne kula da addini, domin wannan shi ne abu mafi girma, mafi daraja, ko mafi tsada. Na biyu, don gudun kada a yi fito da ɓarkwata, sai dai musulunci ya ba da damar wanda ke sanya auren wata ya kalle ta, ta haɗa cewa asali kallon mace da ba muharrama ba haramun ne, amma don gudun kada a yi auren ya rushe bayan ɗanɗanɗan lokaci sai aka ba da dama ya kalle ta, in ma ta fiye da ko ta kan kallon yana iya. Na uku, aka kiyasta mace ta auri wanda ba ta so, ya zama an shaddanta yardanta domin in ba ta so ba za a zama lafiya ba, hikimar domin auren ya yi ƙarko ya zama ya dawama. Na huɗu, aka hana wa miji neman kamala daga matarsa, kana wa ya gani rika tunanin matarsa sai ta zama abin da ake cewa fatak, ba wani fatakshen aure, kowa yana da kasala, kowa yana da rauni, kowa yana da gajiyawarsa. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yafrik mu'minun mu'minatan in karaha minha khuluqan radiya minha akhar,
kada mumini ya gaba ya ci mumina gaba daya saboda wani hali na da mara kyau da take guda daya in wannan halin da ya wuce ba kila wani halin da take yayi mashi sai ba sai abinci ba in ji abinci sai an ji bishire yawa amma kuma ta iya ado in ya kalle ta sai kamar duniya gaba ne aka bashi sai ba sai ado ba amma sai abinci in ya zo ya sa abincin a baki sai ji kunnin shi na kaikai sai ji kamar wata mota ta bayan kofar gida saboda dadin abincin sai yi ita ne kokarin aikin gida ne sai shara sai wanke wanke sai mai wanki sai mai buga ta dafa mai ruwan wanka amma kuma ga ta nan ba sai ya ado da to tunda ta sai wannan ba sai wancan ba ai sai hakura a kan ko saboda ba wani wanda yake cikakke cikakke sai Allah tabaraka wa ta'ala alkamala lillah saboda haka aka hana neman kamala domin in aka ce za a nemi kamala a wuri guda zauna ba abu na biyar aka ba al'umma dama in matsala ta auku cikin aure sa iya shiga su gyara bayan ko asali musulmi ana so ya zama abinda ba ruwan shi ba ruwan shi amma har aure saboda mahimmancin sa dan ya zauna ya dawoma sai aka ce ana iya shiga ciki don a gyara a cikin har ma Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana cewa in dai wannan zaki sulhun nan suna nufin gyaran da gaske to Allah zai zakar da su yayi musu gamu da katar su yi wannan gyara yadda ya dace na shida saboda aure ya dawama har ma ƙarya ta halatta tsakanin ma'aura amma ba ƙarya da take da ma'ana ta yaudara ba ƙarya wanda take da ma'ana ta ƙara dangon zumunci da cusa kauna da kuma nuna matsayin da aka ba auren da muhimmancin sa misali kun san da cikin tarbiya tana cikin tarbiya da kanka zamin da wani kowa tsada to kai tafiya ka je wani wuri sai ka ga wani zani ba mai tsada ba duk dai gari ne amma a garin nan duk da babu shi ba taba gane shi ba kawai sai ka zo da shi ka sayo mai gida nawa ka sayo kace 15,000 to ne ai wannan dai menene ai cikin ta babu domin wani babban kawai ka ji ka tsara kungura ta ta kai tana da za ta za zan 15,000 daga ban na 1,000 ne wani to yi wannan babu laifi kamar yadda hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar na bakwai musulunci ya shaddanta kyakkyawan zamantakewa a tsakanin ma'aura wannan yasa kowanne daga cikin su aka baka haƙoƙinsa da irin ayyukansa mace ga irin nata namiji ga irin nashi ga abubuwan da suke tarayya a ciki dan ne domin auren ya dawama domin a zauna zaman lafiya to tunda mun yi bayani akan matsayin aure da fa'idodinsa mun kuma ji matakan da musulunci ya ɗauka domin dawamar da aure to abu na gaba shine a iya auren mace fiye da ɗaya don haka gaba ta biyu kamar da na ambata mana a baya za ta tsokaci a kan auren mace fiye da ɗaya babu shakka musulunci ya shar'anta auren mace fiye da ɗaya nassun alƙur'ani da nassosi na sunna da kuma ijma'i duk sun tabbatar da shara'ancin auren mace fiye da ɗaya tarihin annabawa da manzannin da suka gabata shi ma yana tabbatar da shara'ancin auren mace fiye da ɗaya ya tabbata cewa annabi Ibrahim yana da mace fiye da ɗaya annabi Dawud yana da mace fiye da ɗaya annabi Sulaiman yana da mace fiye da ɗaya duk waɗannan shari'ar musulunci ta tabbatar da cewa sun auri mace fiye da ɗaya abu na uku tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da auren mace fiye da ɗaya domin akwai sahabbai da dama da suka auri mata fiye da ɗaya sun zauna da mata biyu wasu da mata uku wasu da mata huɗu wasu ma su da wasu matan suka aura kuma akwai wanda ya auri mata ɗaya bayan ɗaya a lokuta daban-daban har sau 25 a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka tabbataccen abu ne auren mace fiye da ɗaya a musulunci kuma dabi'ar mutum na hukunta dacewar a bada damar auren mace sai bida domin wani mutum mai sha'awa ne wani mutum mai tafiye-tafiye ne ko kuma yana gari kaza kuma yana zaune a gari kaza da iyalinsa kuma aka dauka a kai shi wani garin can ba zai dade dairin wannan daurori ne da ta iya sa mutum ya tunanin ba zai kara wata mace wani mutum ne mai sha'awan ya samu yaya da yawa sai Allah ya kaddara ba ta ba ta haihuwa ko tana haihuwa amma ta haihu kaɗan duk waɗannan sun dace da ɗabi'ar mutum ya zama yana da iyali mace sai na ɗaya in yana buƙata to sai dai musulunci bai bar abin a buɗe ba don akwai wasu sharuɗa da bin diddigi na cikin Qur'ani da sunna suka tabbatar da cewa sai an cika su ne sannan ya kamata a wuri mace sai na ɗaya sharuɗan nan guda huɗu ne na farko ikon yin adalci a tsakanin su tunda dama Allah ta'ala abin da yake kenan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'umu wannan auren sun a wajen makwanci ne rabon kwana da abubuwan da suka shafi rayuwa na duniya ciyarwa tufatarwa kula da lafiya da sauransu abin da ya shafi soyayya kuwa mutum ba wa zai yi wannan adalci a tsakanin su ba hadisi ya zo hadisi hasanun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wanda ke da mata biyu ko ke da haka sai ya karkata da ɗaya daga cikin su ya watsar da ɗaya ko sauran to ranar kiyama zai zo sashin jikinsa a shanye zai zama paralyzed a ranar kiyama kamar da ya karkata to haka za a karkata da jikin shi ranar kiyama wannan ke nuna cewa shi dole ne kafin mutum ya tunanin auren mace sai da ɗaya ya tambayi kansa yana da ikon yin adalci a wuraren da shari'a ta ce a adalci sharaɗi na biyu dole ne zan mutum ya amintu daga fitina da tayar haƙoƙin Allah da ya ka iya aukawa ciki a dalilin auren mace sai da ɗaya in dai ka san ka auri mata biyu ko uku ko hudu za a waye gari ka shiga cikin wata fitina ko ka zama kana tayar haƙoƙin Allah nauyi ya maka yawa ba za ka yi tashi ka sallah akan lokaci ba ba za ka yi sallah cikin jami'i ba ba za ka kula da haƙoƙin Allah ba to kar ka kuskura ka auri mace sai da ɗaya haka nan in kana tsoron za zama maka fitina domin alkur'ani ya bayyana cewa daga cikin matanmu da yayanmu akwai abin da yake na fitina a waye gari kana so ka saba wa Allah saboda ka daka wa mata kare kana kin bin umarnin Allah saboda kada ba ka tafi zaki to kaga wannan abin fitina gare ka to dole ne ka tambaye kanka ina da ikon kiyaye wannan ba zan fada cikin fitina ba sharadi na uku ya zama mutum na da ikon kare mutuncin su da hanyar su daga zina mana yana da sha'awa irin ta ɗana miji da zai iya biya musu bukata don kar a waye gari sun kuma zama suna zina ko kuma sun shiga cikin wani kunci na rayuwa sharadi na hudu da zama yana da ikon ciyar da su da tufatar da su da ba su wurin kwana da kare matsayinsu da martaba su gurgurdan ikon shi to idan waɗannan sharuɗa guda hudu sun cika babu laifi a shar'ance mutumin da ke da bukatar ya auri mace fiye da ɗaya ya je ya aura ɗin da yawa daga mata ba su a ƙara mata ba su a ƙara aure duk wanda ka ji ta ce ita ba ku laifi ba ku damu mijin ke ƙaro wa mace ba to ɗayan biyu ko ɗaya da ta ce a cikin mata wanda ɗaya ne a cikin dubu ko kuma dai ta faɗi ne daɗin baki amma in yi kuskura ya rusu da wannan maganar sai ya shiga uku sau tara domin akwai ƴan uwa waɗanda da suka yi za su tsara aure akwai wannan uwa bawan Allah alikan lahu da'iya matar ma da'iya wa ji kake ba amma ana saura kwana uku a ɗaura auren in ya fita sallar isha'i shine liman tana jin ya fara sallah sai ta mai da gida ta rubuta za ta rubuta ta rubuta saboda tsawa da adawa to amma a duk da ka duba duk wace ko da yake a ɗabi'a ta ba da san ka ta tsara aure amma in ka duba da kyau kai na gari kai analysis za ka ga akwai abun lura yanayi hudu ne na auren kowace mace in za ta zama ta biyu ko ta uku ko ta hudu duk da ce ta yarda da yanayin ka amma yanayin ɗaya ne ba ta zama shi ba idan ita ce za a aura ta zama ta biyu ko ta uku ko ta hudu tana ko in ita ce za a aura tana ko ba ta so ba ku amsa ba tana ce idan ƙarfe ce take gida ita ce uwar aka zo auren yarta kuma yarta za ta zama ta biyu ko ta uku ko ta hudu ga yarta shekaranta 25 ba ta aure ba ta gama gane a ba miji in aka ce za a aure yarta a je a yi ma wata kishiya tana so idan ɗanta ne yake da hali yake buƙatar ƙara aure ya ƙaro aure ya yi ma wata ma wata ƴar wani kishiya matarsa kenan ita kuma ita ce uwarshi zai yi ta biyu ko ta uku ko ta hudu uwar tana so amma idan ita ce take gidan aure za a auro wata ƴar wani a zo a haɗa su su ta zama kishiya ta talau to ba ya ga da uku ba ta je ba ko da mulkin da makaratiya me yawa da kike nan yayi ba to amma kuma akwai hikima da ta samu gudunci ya ba da damar a wurin mace da daya da kai an yi ne dan a cutar da mace ba ko an yi ne dan kawai a ce mutum yayi kamar da wanda suna gafarin yin aure wai dan kawai abokin shi ko dan uwan shi ko ka'an shi ko abokin cinikin shi ya aure shi ma bai kara a'a ana kiyaye waɗansu fa'idodi da hikimomi da yasa musulunci ya ba da damar a aure mace da daya akwai hikimomi guda hudu a kalla a iya samun fiye da haka daga ciki na farko larurar jinin al'ada akwai wanda bai iya hakuri yana da tsananin sha'awa yana da tsananin bukatar mace mace na jinin al'ada wata za ta kwana biyar wata kwana bakwai wata kwana goma wata ma ce da haka to ya zai akwai bukatar a ce yana da wata ko kuma ta haihu wata jinin ka zai yankewa sai ta kwana 40 sannan kuma da yankewar jinin ne zai fara saduwa da ita ta fi wahala tana bukatar ta samu ƙarfi ta warke ta dan mai da jiki tukuna kafin in wani abu zai faru kuma ya faru duk wannan lokacin wani da zai yi hakuri ba in ba a yi sa'a ba zai yi gina in Allah ya bare shi saboda tsoron Allah yana cin wa'azi yana kaza yana kaza to in ba a yi sa'a ba kuma zai rika al-istimna masturbation ya rika fitar da maniyyi ta hikimomi daban-daban in ya kuma ga wannan to zai shiga cikin kuncin da zai cutar da kwakwalwarsa kamar yadda masana kwakwalwa suka faɗi to dan haka sai a ba shi dama ya auri wata ba lalle ta yi lokaci guda ba ba lalle ne jinna a da lokaci guda ba sai da ka ga zai samu dan sauki abin ya zama da dama dama na biyu mata sun bi maza yawa in ba a kididdigar Najeriya ba wanda wannan kawai ya isa a nuna kididdigar da aka yi na Najeriya ba daidai bane duniya an yadda maza ba su kai yawan mata ba duk duniya an yadda da wannan kuma a Najeriya ba a Najeriya ne ko alƙaluman kida duk ga mutane da sun daya wannan kadan ya isa da nini na nuna cewa ba aidaidai ba ko a kasar Ingila da kasar Amurka da kasar Faransa ya tabbata duka kididdiga da aka yi a tsakanin shekara ta 1960 da wani abu zuwa da 70 cewa mata sun fi yawa kuma ai ba gano ne ya zama su suka fi karanci yanzu gidajen da aka haihuwa ko a nan duk gida uku da aka haihuwa mata ne za a haifa maza na galibi sai ga mata biyu namiji daya a cikin su ban da wannan maza na aukawa cikin haɗurra da yawan gaske suna yawan fice-fice akwai accident su suke zuwa yaƙi idan ana yaƙi su suke sai faɗawa cikin matsalolin da ke ɗaukar rayukansu ta yi da mata bayan nan mun in muka duba dama yana daga alamomin mata kyakkyawa za a waye gari cewa mata su yawan gaske yana daga alamomi to in ko haka ne in gaba kowa zai tsaya da mata ɗaya kan sauran mata me za su yi za a zauna haka kawai sai barna ta waye ta haɗa cikin ƙasa ƙasashen da suka hana auren mace fiye da ɗaya kamar ƙasar Amurka da aka sa doka da kuma wani ƙasashen na Larabawa da suka sa wannan dokar kamar irin su Lebanon irin su Libya da makamantansu wata irin musiba ce ba ka gani yanzu saboda haka yana daga hikimomi na musulunci da ya bada damar auren mace fiye da ɗaya domin yawan mata ɗin da kuma kasancewar maza su ne kaɗan na uku kowace mace a shirye take ta yi aure tana kaiwa lokacin balaga saboda ba ta buƙatar wani abu kafin ta aure amma ba kowanne miji ne dan ya balaga yake buƙatar yake yi aure ba saboda ko ba komai za a ce ka a kafin ka sai ya gama karatu ya samu aiki mai kwari wani ma sai ya yi gida ya sai mota kaga kenan shi namiji ba kojo shi yake da iko ne ba amma kana balaga ita daukan da za a yi kai a kai da ba to ko wannan ma na nuna cewa to ashe dole mata su zuba kayan aure ke da maza na hudu wannan su maza da masu sha'awa ne kamar da muka ambata mata dai ta musu kadan wasu kuma ba wai yawan sha'awa bace yawan bukatar kaya ne mata daya da za su haifa masa ƴaƴan da suke so ba saboda haka sai ya zamanto suna bukatar su kara aure to tunda ya halarta da nassun alqur'ani da nassun sunna da ijma'i da dabi'ar dan adam da tarihin sahabbai da tarihin annabawa da manzannin da suka gabaci manzanmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to mata nawa ne musulunci ya halarta mutum ya tara a lokaci daya a wannan gabar akwai ra'ayoyi guda huɗu ra'ayi na farko akwai masu ganin cewa za a taƙaice ne kawai ga mace ɗaya tal ba ƙari ba wuri kuma da cikin musulmi an samu masu wannan ra'ayi duk da cewa asali ra'ayi ne da 'yan mulkin mallaka suka kai wa musulmi a ƙasashensu to amma saboda musulmi a wancan lokaci sun samu kansu a wani yanayi na rauni da kuma wato tsanani da suka fuskanta a dalilin ƙarfin tsiya da aka nuna musu daga turawa mulkin mallaka sai zama wasu su ma sun fara tunanin eh kai gaskiya ne ba don ma dai musulunci ya dace da zamani domin a ce ma musulunci ba ƙauye ba ne domin a ce musulunci bai kai da haƙƙin mata ba to babu laifi a nuna mutane rashin yiwuwarsu auren mace ce da ɗa an samu ko da irin su Abdullahi Yusuf Ali mai fassarar Qur'ani na Turanci wanda yana daga cikin fassarori mafi shahara a wajen ƴan boko ya ambata a cikin suratul nisa farin Allah tabaraka wa ta'ala fa in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan aw malakat aymanukum da ya kawo wannan yake Allah ya sharkanta auren mace fiye da daya shine in zaka yi adalci sai kuma ya koma tantri sai ce da kuma Allah da Allah yake walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal bayn fatazaruha kal mu'allaqa sai yake to tunda Allah yake walan tastati'u ba za ku taɓa iya an ta'dilu bainan nisa'i yin adalci tsakanin maza ba saboda haka can an sharanta yin adalci in kana son ka aure mace bai da daya nan an kore yau ta yi adalci wannan na fa'idan duk da cewa musulunci ya ce ka aure mace ɗaya ne wannan yadda suka fitar da wannan hukuncin kenan kuma da yawa da yawa daga ƴan boko sun ɗauki wannan matsayi ɗin kuma akwai rubuce-rubuce na waɗansu malamai waɗanda suka samu kansu a hali na tahaddiyat daga alhadaratul garbiya a wancan lokaci western civilization suka ba da kai goyi hau kamar irin su Jamaluddin al-Afghani irin su Muhammad Abduhu irin su Rashid Rada da makamantansu to amma abin lura a nan shine hatta waɗanda ba musulmi ba da ke kwafaran cewa wai addinin kamar kiristanci ya ce ne a wurin mace da ɗaya ƙarya suke babu inda aka faɗa ka a Bible tun daga Genesis har da Galatians ƙarshen Bible babu wani wuri da aka fa'idantar da auren mace ɗaya ba da lima a cikin Bible din ne aka nuna cewa Annabi Sulaiman yana da mata dubu 300 matan aure 700 kuma kwala-kwala aka nuna Annabi Dawud yana da mata a cikin babu din ne aka nuna Annabi Ibrahim matan da biyu a cikin babu din ne aka nuna wasu rafuna na da mata akwai mai 70 akwai mai 60 to duk wannan wani ya zo ya ce an nuna kara a rumata fiye da ɗaya ba ƙarya ba ma'ana wannan ko a cikin addinin kiristancin gurɓatacce ba ƙarya ba to ballanta na kuma musulmi wanda hakan zai zama ya yi karantsi da nassun Qur'ani da nassun sunna da ijma'i da ainihin sahabbai da tarihin annaba da ɗabi'ar ɗan adam ra'ayi na biyu shine za a aure mace ɗaya har zuwa huɗu shi kuma an dogara da ayoyin alqur'ani an dogara da hadisai an dogara da ijma'i an dogara da qiyasi an dogara da tarihi an dogara da ɗabi'a sai ra'ayi na uku shine za a aure mace daga ɗaya zuwa tara wasu kuma suka ce zuwa 18 suka ce domin kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yayi فإن خدتم ألا تعدي أبا فإن خدتم ألا تقصوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأرباع بيوكو هدو جا بيوكو هدو يا ذا مكرا وسكت مثنى بيوكو هدو ثلاثة وثلاثة شدة رباع هدو هدو تقص جا بيوكو هدو جا بيوكو شدة أنسى مزوبة جا هدو هدو تقص أنسى مشاكسة saboda haka suka ce ayatul qur'ani na fa'idan ta da urmata 18 wadannan suka ce a'a ba ana nufin ninkawa bane biyu uku hudu jami ne ka hada saboda haka ga biyu ga uku ga hudu ya samu ya zama tashi suka ce kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata da yawa da har sha hudu sannan kuma ya rasu ya bar guda tara sai dai nan ku su suka ce ai kawai mutum zai aure abin da yake da adabi saboda ko da aka ce fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum ba an iyakanta hudun bane wai a ce biyu biyu uku uku hudu uku sha takwas ba na aka ce ba wai wannan abadin al shaykh bi shay yubkarni kai an kawo ala sabilil misali saboda kana dama kai kai shi in multiple kai wannan din ka iya biyar biyar shine shida bakwai bakwai takwas takwas haka dai har kai 100 ko 200 ko 300 ko 1000 ko kuma da ka sami suka ce domin ba wani nafsi da ya iyakance wannan adadi wannan ra'ayoyi guda hudu na mutane dangane da abin da ya shafi auren mace fiye da daya to amma duk da mun wannan ra'ayoyin to sai mu koma kan gaba ta hudu matsayin tara mata fiye da hudu a musulunci domin mu a wannan takarda mun takaitu ne zuwa ga matsayin tara mata hudu kawai kenan mun koyar sauran maganar cewa ba za a wuce ɗaya ba ba gaskiya bane maganar cewa za a wuce takwas ko tara ko sha takwas ba gaskiya bane maganar cewa za a aura ba adabi ba gaskiya bane mu a wannan takarda sai dai abin da zai yi baya zai tabbatar da inda muka kwana da kuma inda za mu tashi musulunci ya halatta wa musulmi auren mata daya zuwa hudu kuma babu kari matukari na tare da su kenan zai iya auren mata daya ko biyu ko uku ko hudu nan zai tsaya ba zai yi kari ba matukar kudin nan na tare da shi ba zai kari ba kai ko da ya fi ɗaya daga cikin su sakin da za ta iya dawowa saki raka'i kuma tana isla bata gama ba to bai da dama ya aure wata ya kwaba makwabinta domin ya aure kamar ya aure ta biyar ce tun da dai wajen da ke kan idda ai matarsa ce sai sa aka haramta ma wani zai nemi aurenta har sai ta gama idda dama idan saki ne ba'i kamar cikon na uku ne ko kuma kulli aka yi ko la'ani ko makamancin wannan to dama shi da yi bai da idda amma a wajen waɗansu malaman kulli kuma kawai jini ɗaya ne shi kuma saki baki wanda yake za a ce ba zai aure ta ba sai ka ƙara wani auren a wani wuri to wannan dama ba ya da dama ya yi saboda haka ba su cikin ismarsa to a irin wannan yanayi zai yi aure wani cikin gurbinsa ko da kuma cikin inda amma matuƙar ina da daman ya dawo da tsayin yiwa ce to bai da dama ya ƙaro wata wannan shi ne matsayinmu a wannan takarda ɗin mun kuma dogara da abubuwa guda biyar abu na farko ayar alƙur'ani a cikin kwasi nisa aya ta hudu an sura ta hudu kenan aya ta hudu abu na biyu mun dogara da hadisin gailan da kuma hadisin kaini fiye wani hari abu na uku mun dogara da ijma'in sahabbai da wanda suka zo bayan abu na hudu mun dogara da ayyukan magabata tun daga sahabbai har zuwa yau abu na biyar mun dogara da maganganun malaman tafsiri da malaman hadisi da malaman fiqh da malaman usul da malaman tarihi a cikin alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin suratul nisaa kenan sura ta aya ta 3 fankihu ma qala lakum min an-nisaa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna an la ta'ulu idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci dangane da marayu mata da kan zauna ƙarƙashinku ku karɓa kuɗinsu ku ce za ku aure su don ku gada kuɗinsu sannan kuma da su ku auro ma da suke so ba in kun da za ku yi adalci ba to ku auro waɗanda suka yi muku dadi waɗanda kuke so ko da san muku a cikin mata ko ba auri biyu ko ba auri uku ko ba auri hudu amma idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci tsakanin mata biyu ko mata uku ko mata hudu ba to ku auri ɗaya kawai ko kuma ma in ba za ku yi ba to ku takaitu da abin da hannayenku suka mallaka na bayi wannan shi yafi sauki shi yafi kusa shi zai fi taimaka muku da kada ku zalunci a nan wurin akwai abubuwa biyu abu na farko an fara da biyu maimakon ɗaya domin a tabbatar da shar'ancin auren mace ce da ɗa domin da ɗaya aka fara an shiga uku kafin a zama da mutane auren mace ce da ɗa amma da aka fara an bar biyu sai aka shar'anta a ta'addud nan take abu na biyu da aka ce biyu uku hudu malaman harshen larabci sun yi saɓani wasu suna ganin jami ne wasu suna ganin ifradi ne amma abin da yake a wajen malaman harshen larabci shine ifradi ne ba jami ba kuma abin da ake nufi wannan maganar an wajen haka ne ga afradin musulmi ba ga kowane musulmi a kan kansa an ba shi dama zai yi auren biyu ko uku ko hudu abu na uku da ya kamata a lura nan shine wannan aya an daukar da ita ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gaban sahabbai manzon Allah ya yi kamar ayar ko ya hukunta a aikace sahabbai ya rubuta wannan ayar ko ya hukunta tunda dai duk wata fahimta ta addini in ta wuce ta su to wannan ba fahimta ta a gaban dogaro ita ba don haka wannan aya tana daga dalilai da ke fa'idantar da kayyade auren mata zuwa uku kawai a cikin hadisi al-imam Ahmad a cikin musnad da at-Tirmidhi a cikin as-sunan da Ibn Majah a cikin as-sunan sun rawi hadisi daga Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu cewa Bilal as-Salafi ya mutunta al-Hadi yana da mata goma a lokacin da yake cikin jahiliya to da ya mutunta sai matan duka suka musulmi tare da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce shi da ya zabi mata hudu daga ciki ya rabu da sauran wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suka sha duka a wajen malaman hadisi dan gaskiya ya sha duka kwarai malamai da yawa sun yi maganganu iri-iri a kan shi tun daga dalilai tun daga sa Imam Bukhari wanda ya ce akwai wahani a cikin ruwayar jama'a mai na wannan hadisi ko da yake Ibn Hazm a zahiri a cikin al-Muhalla ya maza rabi a takaice ya nuna cewa ba wani wahani ma'amar siga ne wanda sai ya ce ya yi wahani kuma ba za ka karɓi wannan hadisin ba ya kawo da ne ko ce ko ba zai yaba har duniya ta tashi to amma wannan cika baki ne irin na Ibn Hazm Allah ya ji kanshi gaskiyar magana ita ce hanyoyin hadisin guda uku ko hudu duka suna da matsala to sai dai matsalar ta su ba irin matsala ce da za a ce sai ƙara tallafa wa juna wajen matsala ba a kamar a ce mutum ne mai ɗaya rauni da wani mai rauni da wani mai rauni ya fuskanci abu ɗaya rauni za su ƙara ko ƙarfi amma idan ba tsananin rauni ne wannan raunin shi bai da lafiya yana da fararen su shanyayyen jiki wannan kidninsa na bugawa za su san mutuwa wancan yana ciwon hanta sai suka tare a kan abu ɗaya ƙarfi ba su ƙara ko rauni kaga rauni ba su ƙara to shi wannan hadisi ruwayoyinsa duka ba irin waɗanda za a ce masu ciwon kidney ne da masu ciwon hanta da masu ciwon paralysis ba a irin wanda suke suna dai wanda yana dan mura wannan dan ciwon kai wani kuma gajiya ce kawai ta same shi ya dai dan gajiya ne kawai to kaga in suka taru za su ga sun dan tola kawai juna ko to wannan shine abin da ya faru da wannan hadisi don haka hatta irin su Ibn Hajar al-Asqalani ustadu dunya fil hadisi a cikin fathul bari da cikin wato a tarihul hadith da ya nuna matsalar hadithin ya hassana hadithin da bai kai matsayin wannan ba a wasu littafan nashi misali a cikin bulugul maram Ibn Hajar ya hassana hadithin sha'a addu'a da ba in an yi addu'a mutum ya shafa addu'a fuska ta haka cewa hadisan ruwayoyin ku da ku dukkan su raunin su ya kai ga ba za su taimakon juna ba amma duk da haka yake shi yana ganin haka ne to wannan hadisin ko ya wancan karfi sau miliyan 100 wannan yana irin su al-Imam Shawkani a cikin al-Awdar da wanda suka zo bayan shi da kuma daga baya bayan nan Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin Sunan Tirmidhi da Sunan Ibn Majah da kuma Irwaul Jarir suka tabbatar da cewa wannan hadisin sahihun ne bi majmu'i turki ma'ana idan an tattaro hanyoyin hadisin gaba daya to hadisin ya kai matsayin a kira shi sahihi sai hadisi na biyu hadisin da al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito duka a cikin sunan ɗinsu daga Qais ibn Harith ya ce na musulunta alhali ina da mata guda takwas sai na je wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na gaya maka sai ya ce mani ka zaɓi hudu daga ciki ka rabu da sauran to wannan hadisi shi kuma bai kubuta ba kamar yadda hadisin Gailan bai kubuta ba shi ma bai kubuta daga ɗan matsaloli can da can ba an ɗan yi kace na ce a kan shi da wa gaba ɗaya in ka tattara kare da yau sai ya ga cewa ɗaya ne a dubi zai ku ko dai ya taimaka wa hadisin Gailan ya karfafa shi ko kuma shi a kan kansa hanyar ta ɗaya da wata hanyar guda biyu aka haɗa su ba da fa'ida na hasanul aqalla ka ce gaibi wanda hadisi hasanul gaibi yi kuwa yi gutabar ana amfani da shi ana aiki da shi a wajen malamai wanda suke matabbata wajen bin ilimi na hadisi bisa ka'ida ta bin daƙen-daƙen shi yasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a wannan zamani ya tabbatar da wannan hadisin kamar da waɗansu malamai da waɗansu lijan da kwamitoci na fatawoyi duka suka tabbatar da matsayin hadisi to wannan shi ne dalili na biyu mun kawo ayar Qur'ani to dalili na farko fanjo ma ta lakum min an-nisa'i masna wa thalatha wa ruba dalili na biyu sunna hadithun Gailan da hadithun Qais ibn al-Harith to sai dalili na uku fa'i na sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wadanda suka zo bayan su domin sahaba sun yi ijma'i akan cewa musulmi zai yi auren mace daga ɗaya zuwa hudu ba zai wuce hudu ba ba a taɓa samun wani sahabi ya saba da wannan ijma'in ba duk duniya ba wanda ya rubuta haka duk duniya shi yasa ma kwana-kwanan nan ko ba ta daiwa ba annabi da'ima lil buhuth al ilmiya wal ifta mai madawwamin dindindin a ƙasar Saudi Arabia aka yi mata tambaya game da shin ya halatta a wuce mata hudu a wajen aure a lokaci guda suka ba da bayani da a har ma suke cewa kad ajma as-sahabatu wal a'immatu al-arba'a wa sa'iru ahli sunnah wal jama'a qawlan wa amalan ala annahu yajuzu lirrajuli an yajma'a fi ismatihi akthara min an alla yajma'a annahu la yajuzu lirrajuli an yajma'a fi ismatihi akthara min arba'i zawjatin illa an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama فمن رجب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفارق أهل السنة والجماعة سكة صحابين دما لمن دعك يتنجن تمنى أبو بي قداوة قريب أبو حنيفة إمام مالك إمام الشافعي أحمد بن حنبل da kuma sauran mutanen da suke bin ahlus wanda ake kira ahlus sunna wal jama'a sun yi ijma'i a wajen magana da aiki cewa bai halasta ga wani mutum ba ya auri mace fiye da hudu ya tara su a lokaci guda in banda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce wanda duk ya kyamaci wannan magana ko ya kyamaci wannan matsayi na ijma'i to wannan ya kaɗawa wato ya kyamaci wannan matsayin ya kuma haɗa mace fiye da hudu tare da shi a lokaci guda to ya saba wa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya rabu da hanyar ahlus sunna wal jama'a ashe kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi ijma'i akan haka haka nan tabi'ai haka nan tabi'in da waɗanda suka biyo bayan su bisa tautatawa har zuwa yau da muke wannan magana babu wanda ya saba ma wannan ijma'i dalilin mu nawa kenan aya nanawa uku sai da mene ne uku maganganun malamai malaman da mun kafa su gida biyar malaman tafsiri malaman hadisi malaman harkar larabci malaman fiqh da malaman usul da malaman tarihi shi da kenan malaman tafsiri sun yi tarayya gaba ɗaya ba tare da saɓani ba in ba mutum ɗaya ba ayya abin da na gani in ba mutum ɗaya ba ayya abin da na gani sun yi tarayya akan cewa tabbas alqur'ani da sunna da ijma'i sun iyakance kowane musulmi zuwa ga mata hudu ba dama ya wuce haka kamar cewa da kafin tafsiri ana kafa su gida hudu akwai at-tafsir al-ma'qul wanda suke masu wannan tafsirin suna kokarin nakalo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam inda nasa akwai dan kaji ai da tarihi tabi'ina wajen fassara ko ta aya irin su tafsirin ibnu jarir at-tabari da tafsirin al-baghawi da tafsirin ibnu kathir da tafsirin suyuti ad-durr al-mansur da kuma tafsirin baya-bayan na adwa'ul bayan sai ibani al-qur'an bil qur'an na mahal amin shankiti waɗannan ka iya cewa dukkan sun shiga cikin at-tafsir al-ma'qul kashi na biyu akwai tafsir ayat al-ahkam waɗanda su ina ya su hukunce-hukuncen da ke cikin ayoyi to duk ayoyin da suka kunshi tarihi da sauran su ba su maganar su kawai ayoyin da ke da hukunce-hukunce su suke ɗaukowa irin wannan tafsirin sun haɗa da tafsirin Abubakar ibn al-Arabi al-Mu'arraf al-Maliki da tafsirin al-Jami' ila Ahkam al-Qur'an na al-Imam al-Qurtubi al-Garnaqi al-Maliki da tafsirin Abubakar al-Jaffar shi ma Ahkam al-Qur'an sai ɓangare na uku a tafsir bi ra'ayi gairi mazmun tafsiri ta hanyar amfani da fahimta irin fahimtar da ba abin zargi ba to mabiyancin tafsiri nan suka faɗa kusan mafi ka'ida kashi takwas bisa goma na dukkan tafsirai wannan suka faɗa sai kashi na hudu a tafsir bi ra'ayi al-mazmun yin amfani da ra'ayi abin zargi wajen yin tafsiri to su waɗannan yawanci tafsiran sufaye su ne suka kunshi irin wannan da kuma tafsiran waɗansu masu aqaid munharifa wasu na ka'idar su al-kashaf na zamakshari a matsayin da babu tazri a cikin wannan kashi din kashi na hudu na biyar kai shi ne tafsirin da yake inaya da harshen larabci irin tafsirin abu hayyan wanda sun fi ba da mahimmanci ga harshen larabci ko kuma abubuwan da ayoyin su kunsa na balaga da sauransu to domin in yi ma takardar adalci kowane ɓangare da ɓangarorin nan guda biyar na zaɓo wakili ɗaya ko biyu domin mu faɗi abin da ya zaɓi ya wakilci sauran jama'a sa a ƙarƙashin at-tafsir al-ma'qul na ɗauko wasu malamin tafsiri wanda ba tafsirin da ya kai ta a doron ƙasa a wajen ahlus sunna wal jama'a shine tafsir na farko a duniya da aka san shi wanda aka buga shine tafsirin da jarir at-tabari a kisrul azab aya ta 30 da wato sura 33 aya ta 50 can yanda Allah ta'ala ya ce kar alimma ma farma alaihi min azwajihi ibn jarir at-tabari shi ya fassara wannan aya da maganar cewa Allah ta'ala na nufin mun san ma ka fasna hum bihi min al-hukm fi zalika dunaka wa huwa anna farabna alaihim annahu la yahimmu lahum akada nikahin ala qurra muslima illa bi waliyin asabatin wa shuhudin udud wa la yahimmu lahum minhunna akthara min arba yasa wannan maganar cewa abinda Allah yake nufi da cewa kar alimma ma farama alaihi min azwajihim ana nufin abinda Allah ya hukunta wa mu sauran musulmi farauda sakanin hukuncin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa ba za ki aure ba mai aure ba sai da wahiyi da shaidu ko ba dama mu aure mata sai da ku sai ce ba ni kada na faɗi wannan ba wannan abin da bi kulna fi zalika qala ahlu ta'awud irin wannan magana da muka faɗi shine manyan malaman tafsirin qur'ani daga cikin tabi'ai da kuma sahabbai suka faɗi sai kawo hadisin sa da isnadin sa tabbatacce zuwa ga katada rahimahullahu ta'ala fadin Allah ta'ala kad alimna ma faradna alaihim min azwajihim sai katada yace kana mimma faradallahu alaihim Allah تتزوج الله تتزوج امرأة إلا بولي وصداق عند شاهد عدل ولا يهل له من النساء إلا أربع وما ملكت أيمانه أتكيت ابن جرير الطبري شيء أفسرها دفعين تتزوج لمن الله ذلك علمنا ما عليه في أزواجه da kuma waɗanda ya nakali daga rikirin suka tada an ciro daga alkama an ciro daga mujahid irin waɗannan maganganu din duk sun tafi akan cewa ashe mata hudu ne aka iya kan cewa kowane musulmi a ba shi Imam al-Bazali shi ma at-tafsir al-ma'thur ne bari Allah ta'ala cikin suratul nisa kan kuma ba da lakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba sai Imam al-Bazali ya ce wa hadha ijma'un أن آدم من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها يجب وقتاً آية إذا تفائداً تلت إجماعي شوى باب وانت بسكن ونن الأمة دياء لست قليش يوجه ما تاهدن wanda ma ta wudu sai da manto khususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma bai tarayya da kowa ba a cikin wannan khususiyya sai ibnu kafir shi ma tafsir al-ma'thur ne shi ma a fadin Allah kanki ma ba ba lakum min nisa'i masna wa thalatha wa ruba'i sai ya naka ne daga imam shafi'i yake cewa kana shafi'i wa kad dallat sunnat rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه لا يجوز الجمع أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع وقال بعضهم بلا حصر الإمام ابن كثير يقول Imam Shafi'i ya ce sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam wacce take ke fassara ayar nan ta Al-Qur'ani kan ku ma ba lakum ta nuna cewa bai halasta ga wani in ba annabin ba sallallahu alaihi wa sallam ya hada mata biye da hudu a lokaci daya suka tafi da cewa wannan magana da Imam Shafi'i ya faɗi to an yi ijma'i a tsakanin malamai akan sa ko akan ta in ba abin da aka hakaito daga waɗansu ƴan shi'a cewa wai suna ganin babu laifi mutum ya auri mata hudu zuwa tara waɗansu ma suka ce zai yi auren mata ba tare da iyakar cewa ba kenan daga maganar Ibnu Kathir ƴan shi'a ne ke ganin za a yi auren mata fiye da hudu za mu zo kan wannan sai cikin adwa'ul bayan na Muhammad al-Amin al-Shankiti shi ma at-tafsir al-ma'thur ne abinda ya faɗi karkashin faɗin Allah fanki huma tabaraka min an-nisa'i masna wa thalatha wa ruba فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تقولوا شرك ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضا أن من كان في هجره وفي هجره يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته حقوقها كاملة وأنه يجوز نكاح الرأي ويحرم الزيادة عليها كما دل على ذلك ايضا اجماع المسلمين قبل ظهور المخالف الظاهر يتي ده كتو ابينده ذا افهمتا ا wannan aya ta fanki ma ba lakum akwai magana cewa duk wanda yake da mace dai ka marai marai ne a gidan ko a hannunsa to bi halatta ya aure ka sai ya cika dukkan abin da ya kamata ya cika maka na hukumin aure. Haka nan kuma ya halatta mutum ya aure mata har hudu amma ya haramta ya wuce hudu. Kamar yadda ijma'in musulmi ya nuna kafin bayyanar wanda suka saba fatattun mutane. To mun ji magana ta malaman tafsiri tafsir al-ma'thur. To sai kuma tafsir na ayatul ahkam. Za mu fara da al-Imam al-Qurtubi ko kuma shi kawai ma za mu kawo ya isa. Al-Imam al-Qurtubi a ƙarƙashin wannan Allah dai man kuma baba na kuma nan sai matna wa ula wa ruba. Yayi magana bayan magana mai tsawon gaske. Yayi magana mai tsawo kware da gaske. Wanda saboda yawan ko tsawon magana da kuma lokacin da aka bani ba zan karanto mana da harshen Larabci ba. To da kake ta abin da yake faɗi. Fadin Allah ta'ala matna kula farba baya nuna halalcin auren mata tara. Yake kama kala gulman bamu da fahimu hulil kitabu sunna. Wa a'rada amma kana alayhi salafu hadhihi umma. Kamar yadda wanda fahimta ta Qur'ani da sunna suka yi nefa ya auka daji kenan. Ya kuma tabawa abinda magabata na wani al'umma suka yi tafi akai. Kenan ka ga shi ma Imam Qurtubi yana ganin wajibi ne a takaita akan mata nawa hudu. Dokar magana ce in Allah ya sa kun samu takardar da rubuta duk za ku ganta a ciki. In kuma kun ga dama sai ku je ku samu tafsirin nasa Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'ani. Sai kashi na uku na malaman tafsiri at-tafsir bi ra'yi ghayr al-maghmum. Za mu fara tafsir al-khadim shi ma fadin Allah kan ci ma baba da kuma nisa'i matna wa thalatha wa ruba. Abinda yake shine wa jama'at al-umma ala annahu la yajibu li ahadin an yazida ala arba'i nisra wa anna ziyadata ala arba min khata'is rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allati la yusharikuhu fiha ahad min al-umma. ويدل على ان الزياده على اربعين غير جائزه وانها حرام ينون تشوا اجماع اننا ان الامه تشوا بهلال ثانيه او ربع كثيره حدا وته حدو wannan khususiyya ce ke kantaccen hukunci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma ba wanda ya tarayya da manzon Allah a cikin wannan hukunci yace kenan wannan aya ko wannan ijma'in na faida ta cewa mutum ya aure mace da huda haramun ne bai halatta ba. Sai fa kan razi shi ma tafsirin sa a gargashin ne fadin Allah fa ku ma ba barku min nisa'in shi ma anan gurin yayi magana mai tsanto yayi race ga masu ganin za a yi wuce mata hudu. Bayan shi sai Mahmudul Alusi a cikin ruhul ma'ani din sa shi ma gargashin fadin Allah fa ku ma ba barku min nisa anan gurin shi ma yayi magana sosai har ma yake cewa fal haqu alladhi la mahis an annahu ya'rumu ziyada ala al arba yace gaskiya da ba dama a karkace maka ita ce haramun ne a aure mace da hudu yace wani ya kada imaniya ma dan da aure mace da hudu kamar injiya shi al-musiya ko yace wannan magana nabi alaka aure mace da hudu ba ita ce magana ne shi a imaniya yace domin warawa an sadiki radiyallahu ta'ala anhu la yahimmu li ba'i ar-rajul an yadri fi akthar min arba'i min arba'ati arham awwalu daga Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq rahimahullahu ta'ala cewa bai halatta ga mutum ya kaga maniyin shi a cikin wato mahaifa fiye da shi ba me yake nufi wace take da mahaifa mace yake so da halatta da miji ya samu maniyin sa a cikin mahaifa fiye da shi ba me yake nufi bai halatta a wurin mace fiye da hudu ba. To wannan misali ne guda uku na malaman tafsiri bi ra'yi ghayr al-maghmum. Sai ko malaman da na zaɓi in kawo su ba za ka sa su a cikin at-tafsir al-ma'thur ba da za ka sa su a cikin tafsir ayat al-ahkam ba ko mu ba tafsir bi ra'yi ghayr al-maghmum bane ballanta na ma ar-ra'yi al-maghmum din ba su san haka dukkan ɓangarori suna nakali daga hadisi da maganar sahabbai da tabi'ai suna kawo fahimtar su duk suna hadawa nan na dauko mutane uku a Shawkani a cikin Fathul Qadir shi ma yayi magana ta cikin fadin Allah banki kuma ba da urmina nisa'i matna wa thalatha wa ruba ya nuna cewa haramun ne a wuce mata hudu. Bayan shi sai wa hadisi sahili wanda tafsiri ne ma asiri ne kyau tafsiri ne mai kyau kare wanda ya kunshi aqida da fahimi da manhajin ahlus sunna shi ma a ciki yayi magana ya tabbatar da cewa akwai ijma'i na haramun ne a wuce mata hudu kargashin fadan Allah kan kiyuma ba balakum min nisa'i masna wa qala qurba daga nan sai tafsirin tantawi aljawahir huna tafsir shi ma tantawi fadan Allah kan kiyuma ba balakum min nisa'i masna wa qala qurba ya ce laqad ijma'a almuslimuna أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خصوصياته أن له الزيادة على الأربع كما مسلمين سنجي إجماعي من ذن الله صلى الله عليه وسلم أنه كده يكيد دامن وجماته كنا وانا هذا هو خصوصية كنا دائشي أطيب جمال الزمع شري وانا شيما ما لمن تفسيره sai dai shi tafsirin sa mai hadari ne ga wanda jirga ya fahimci karatu ba domin akwai inhirafat na aqida sosai da tabbatar da aqidar mu'tazilawa to sai dai kuma Allah ya yi masa albarka da nashi a qur'ani gani ne galibi malaman tafsiri suna so su faɗi yadda aya take sosai a hannun larabci sai sun nakali daga al-kashaf sannan kuma ya san luga da ake amfani da cikin hadisi shi yasa ba ya ce da littafi na gari da kudu al-sa'iqu fi gari da kudu jalla da sai dai Allah ya koya littafi da Allah saboda muguwar ake da shi bai in ba ka yi hadira ba sai hauka karami sai kana takamman kana da ilimi ka je neman ilimi garin neman garin gyara gida garin su garin gyara gida a cire ainihin wato ido amma shi ba da zaman shari'a ta al-kasha a gaban bayin Allah tabaraka wa ta'ala khalisatan lak min dunil mu'minin cikin surat al-ahzab sura 33 aya ta 50 ya fara irin wannan magana cewa an yi ba manzan ba wannan ma aya ta 50 da ke kai ba 50 ba la ilaha illaka anta min ba'dihi wa la anta badala wannan aya ta 52 a zaman shari sai yake bayan tarabin nan wanda shine na karaban na mata a cikin al'ummar nan kamar yadda rabban sauran mutanen al'ummar ka mata hudu ne katai shi ma kunna duk da yake yake da mutanen jinka da komai ya kaza akan iyakar ta mata hudu ne katai a matsayin shi na malamin tafsiri sai malaman hadisi kada ce malaman hadisi su suka fi yawa wanda suke maganganu akan wannan kafiyar ba zan tsawai ka ba don na ga lokaci na yana ta nisa sai ma na roƙi shugaban gaba ya ƙara minti biyar ko ma dai da haka in ba ku ci ba amma zan naɗari daga malamai biyu na hadisi akwai Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ƙarƙashin tarjumar da al-Imam al-Bukhari yayi a kitabun nikah باب لا يتزوج اكثر من 40 لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع اذا تشمرنا سيتي اما حكم الترجمه فبالاجماع الا قول من لا يؤتد بخلافه من رافضين ونهوي يجي وقتا ترجما البخاري cewa wa bai halarta musulmi ya aurba tafiye da hudu ba saboda faɗin Allah ta'ala sanki ma fara lakum minan nisa'i masna wa thalath wa ruba yace wannan hukuncin tarjuman nan to ijma'i ya karfafe ta kenan shi ma Ibn Hajar na gana akwai ijma'i akan ba auta mata hudu duk da cewa ya karfafa hadisin Gailan da hadisin Kayy ibn al-Harith amma yana gana akwai ijma'i cewa ba za a auta mata hudu ba yace sai wata magana da aka samu daga waɗanda ba za wanda ba za a yi la'akari da sabanin da ya kawo ba daga cikin ƴan Shi'a da makamantansu sai da Imam Shawkani a cikin Nail al-Awqar shi ma ya kawo magana mai yawa mai dan tsawo wanda lokaci ba zai ba dama a kawo ba amma dai a takaice ya faɗi magana wanda a can gaba zan yi nakali daga wani bangare na magana saboda ta dace da abin da zan faɗi a can gaba amma dai in an duba a takardar da na rubuta za a ga bayanin na kawo shi a harshen larabci sai malaman fikih mun kama malaman tafsiri ko mun kana da gida hudu ko biyar a tafsirul ma'thur ayatul ahkam التفسير بالرأي غير المجموع التفسير بالرأي المجموع ده كما التفسير اللغوي فأنكم كاوات عندما هذا سبس كنكوان هذا من كاما لما عدي في ديو شوكاني بإبن عجل وثم على من فكه لو قال بإبن قدامة المكدسي الحنبلي رحمه الله تعالى كما يتم كتير لتعلم سنارة بسكلة فإذا أتكي كوبا وغريسة أتكيه duk da ta fikihu malikiya bane amma yana kokari wajen kawo al-fikihu al-muqari ko wata mazhaba da dalilanta da tarjihi akan ko wata mazhaba din Ibn Qudama ya ce wa laysa lil-hurri an yajma'a bayna akthar min arba'i zawjati ajma'a ahlu al-ilm ala hadha wa la na'lamu ahadan khalafahu illa shay'an yuhka an al-qasim bin ibrahim annahu abaa tis'an لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع والواو الجمع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع وهذا ليس بشيء لأنه خرق للإجماع وترك للسنة يكيد هلتك متن تا بابا وبيع أورمة كيره شكو بابا أما يسعب أن يجاء أورمتهم كل يتعى أكن ديو yake dukkan malamai sun yi ijma'i aka haka ban taba sanin wani ya saba ma wannan ijma'in ba sai abin da aka haka yato daga wani malami al-Qasim ibn Ibrahim wai kina ganin halaccin auren mata har tara saboda fadin Allah thank you ma ta barakum min sa'i matna wa sa'i ba kamar da ne bayani a can baya wai yake wannan wawu din wawu jami ne an hada maka duka ne ka auri biyu ka auri uku ka auri hudu ya zama tara yace kuma ai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar mata tara sai Ibn Qudama ya ce wa hada wannan sabawan da shi Al-Qasim ibn Ibrahim yayi laika bi shay'in ba kowa kan compare ba bai amfani da wannan sabawan ba lalle ne khalqul lil ijma'i domin sabawan da ya saba mai ijma'i wa kulli sunna kuma ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaje bai ji karfi bayan shi sai Ibn Hazm na bayan ka Ibn Hazm saboda yana daga abin da ya shahara a bakunan mutane cewa ƴan zahiriya na ganin halaccin auren mata ke da su to shi Ibn Hazm a gargashin mas'ala ta 1820 a cikin al-Muhalla cewa yayin falam yaktalif fi annahu la yahillu li ahadin zawaju akthar min arba'i niswa ahadun min ahli al-islam wa khalafa fi dhalika qawmun min ar-rawatib la yasuqu lahum aqd al-islam yake ba samu wani ya saba ba cewa bai halatta musulmi ya auri mace fiye da hudu ba babu wani mutum daga cikin musulmin duniya da ya saba cewa bai halatta a auri mata fiye da hudu ba yace amma an samu wasu ƴan shi'a sun saba su kuma ƴan shi'a dama ba ma a maganar su a cikin musulunci sai malaman usuli na da sun kawo maganar malaman usuli saboda ba za ka iya tattauna wannan matsalar kai wa'ida na bai malaman usul ba domin matsalar tana da alaƙa da usul kuma a cikin su na da zai kawo malamai biyu kan al-Imam Shawkani yayi magana a cikin Layl al-Awtar kuma yayi magana a cikin As-Sayyid al-Jarrah abin da yake cewa shine asali game da farji al-awra mutum haramu ba kada dawa ta samu halarci sai da shirya kenan ba sai ga wani mutum ko da kina ka aure ka haramu ne sai kana da lafi da shari'a ba sai ba Allah ta'ala ya fara jero wannan da ya haramta aure ba sai da ga mutum da aka ce wa muhimma lakum ma wara alalika ko ba ka ce ba da sunan asali haramci ne ba kada kowace mutum da sunan ka sabu da ita sai kana da lafi to auren ba ta daya biyu uku huda sai lafi ko ba mu a tafiya da su to kana da zaman lafi to sai ne ce ai lafi ku mu shine na ba ka lafi sai aka ce to yanzu in da kawai ta da ki shine lafi ki wanda ta haife ka ba ta da ki ku zauna a matsayin ma'aura zai yi wannan mariyama ba lafi to kuma dukiya ku shirka wanda ba kirista ba ba bai riya ba ba ka kada shi ka ce ta zama matarka da shaidu da yardanta da izinin waliyinta ko aure ya halaka saboda mushrika ce ba da cikin ahli tsari aka ba da ko amma da sabar da dai aje ba da shi da lafiyar ba al'azumi shine ita haramun ce ka aura kai kana da lafiyar ita ya halarta ka aure ta kamar yadda ka samu lafiyar auren kirista da kuma da yahudiya to in ba ka da lafiyar karawa akan hudu to gudan da kanka da shi ko yarda ko rubunin waje ko tebe bai halarta maka farjin ka ba na sai da kana zan ilimi a nan za ka gane abin da ake nufi da wannan ka'idar saboda yanayin lokaci ne ba za ka yi interfilin ta sosai ba to amma zai yi fito da maganar sosai sai na kame daga manzuma na alkawari mai fiqhiyya na al'ama Nasir ibn Abdulrahman As-Sa'di malamin da aka ce ba a yi malamin tafsir ba a yi malamin wato usul irin ta ba tun da ya je duniya ya tafi ba a sake kamar shi ba sai da aka samu Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ya gaji ilimin shi na usul dan shi ne babban dalibin sa da kace mun zo mun fita al-Qur'ani fiqhiyya yana cewa wal aql fil abda'i wal nuhumi والاصل في الابداع والنهوم والنفس والاموال لما اسومي تعلمها حتى يجيء الهم فافهم هداك الله ما يهم واجي نظام يكي توا اصلي كما ترد المشيك دكما ناما دلاك في ناما تدبع هو شيء دبع دكما يا مزوم دكوك يا مزوم ديك انها كتب اصلا بعد الدامة كتب المشيك كتب ايكا سيكنا دا لا سيسي baka da dama ka tinama sai wanda aka halasta maka baka da dama ka kare ko ka kashe wani ko ka cutar da shi sai da izinin shari'a baka da dama ka taba duke wani sai da izinin shari'a yake dukkan su asalin su ne ma'asumi tsaro ne an ba tsaro a musulunci tahrimuwa hukuncin su shine haramci hatta ya bi al-hinnu har sai an samu dalili wanda zai daukan tawili na halarci yace ka fahimci wannan Allah ya shirye da kai zuwa ga abin da muke maka shiftar sa kana gane. Sai kun ga kenan malaman usuli ma na fata akan cewa ba auren mace fiye da hudu. Sai malaman tarihi. Malaman tarihi gaba ɗaya sun tafi akan cewa ba a taɓa samun wani sahabi ko wani tabi'i ko tabi'i da ya tara matan aure fiye da hudu ba a lokaci ɗaya. Duk da cewa wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai sun yi aure da yawa a lokuta da yawa suke kafin su bar duniya misali Abubakar ya aure mata hudu a lokuta daban-daban Umar ya aure har sau bakwai Usman ya aure sau takwas Aliyu ya aure sau takwas Tana ibn Zubayr Tana ya aure sau tara Abdullah ibn Awam ya aure sau shida Abdurrahman bin Auf ya aure sau 20 Sa'ad bin Abi Waqqas ya aure sau 11 Khalid bin Walid ya aure sau 6 amma duk da wannan yawan auren ba wanda ya fara mace hudu ai fiye da hudu a lokaci da dukan su ba wani malamin tarihi a duniya kakaf da ya saba wannan magana amma ni wannan na ciro ta ne a cikin Riyadul Nadra fi manaqibul ashara na muhibbul din at-Tabari malaman tarihi kakaf ba wanda ya saba ba wani sahabi da ya tara mata fiye da hudu duk da cewa a ko wanda ya aure har sau 10 amma bai tara fiye da hudu ba suna nan sun ji tsoron Allah da ma sun ji jabirun bi zalika wa kanu a haka biha wa ahlaha wala ka ba saba wa Allah ba ba za saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to da wannan bayanai muke ganin wata kila ku da kuke nan a kalla kun dan gamsu kadan dan ka kun da mun shawo ba dan ya kan ba a gama ba kun dan gamsu kadan cewa dai mace ba dama a aure fiye da hudu a musulunci kun yadda a wai daga bayanan nan da hujjoji din da ta kun yadda to kamar yadda muke cewa ai ina ganin kila kun yadda daga ƴan waɗannan bayanan cewa dai musulunci ya takaita auren mace zuwa hudu ne katal kun yadda to ni ban gama gamsuwa ba tukuna akwai saura saboda inda ni ne ku ga ma ka zance a don haka gaba ta gaba shubuhohi da jawabi a kansu domin matukar ba waɗannan shubuhohi aka warware ba to dole nan hujjojin wannan yake maka bai da ba ya zaka da shi shi ba ta farko akwai ba ta cewa ai ayat da ke cikin suratul nisa sanki huma qala lakum minan nisa matna wa ulaka wa ruba bata iya da adadin mata da za a aura ba wannan ma ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aure mata da yawa kuma ba ko wani dalili da ke yana kusuciya duk da kuke cewa akwai kusuciya to ba wannan ita ce shi ba farko to me bayani a kanta ibn arabi ya dauko mana ya dauke mana nauyi na bada amsa dan haka a cikin ahkamul qur'an kansa sai ya bada amsa akan wannan bayanin da aka rubuta ga lan karanta ga saboda lokaci dan na ga nan chairman ya fara kallo na amma dai abin da yake cewa ta kai ce shine kattawa hama qawmun min al-juhal anna hadhihi al-aya tudihu lir-rajul tis'u nidwa wa lam ya'lamu anna matna 'inda al-arabi ibaratun an ithnayn marratayn wa thalath ibaratun an thalath marratayn wa ruba' ibaratun an arba'in marratayn yace wuku daga cikin jahilai sun yi da to cewa wai hadin Allah ta'ala matna thalathar ba na fa'idan da cewa za a iya auren mata fara wasu ma yana cewa sha takwas to a takeice dai yana da rake yace ba sai ba haka laran kima ba haka abin ya kunsa ba saboda haka baya dan ka kawo bayanai dai ke rabi in kun samu takaddar zawo garaje bayan shi al-Imam al-Qurtubi yayi wannan yayi bayani game da wannan shubha inda yake cewa ila a cikin al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an din muke nan ila anna hadha al-adada matna wa thalath wa ruba la yadullu ala ibahati tis'in كما قالوا من بغد فهمه للكتاب والسنة وأعرض عن ما كان عليه سلف هذه الأمة شمانا ليه بطرد لأن الشيء جاهل كما أنت لا رجيني كوي ودن شباك رسل ما هو شوقاني شماني مطرد هرما أتكرت الناس أفضل الكبير تفسير سيكي شوا فهذا جهل بالمعنى العربي jahilci ne game da ma'ana ta larabci wani ya dauka cewa matna thalatha ruba na nufin a hada ne amma wannan shi ba ku da aure ba shubha ta biyu suka ce hadisin gailan da hadisin kayf ibn al-haris har kuma sai inganta ba to ka kawo mana hujja da abin da ke inganta ba wannan shi ba ce ko ba shubha ba za a iya ba da hanta to da an so shi sai na ce to ai da yawa daga malamai sun inganta hadisan bisa la'akari da hanyoyinsu in ka ɗauki malaman da suka ba'afa da malaman da suka hassana ko suka sahaha kashi biyu duka uku su suka tabbatar kashi ɗaya ne suka kore sannan su kansu kashi ɗayan ma su ba za a yi musu laƙari misali ibn hajar ya so in dace na dai amma ya hanta na hadisan da suke ba to me faru ai na biyu ai ko da yake hadisan ba da tsaron rauni in aka tattara hanyoyin su sun zama hadisai da fatattu in ko da yake da tsari da ke da rauni ba a yi da yadda za a yi ya samu ƙarfi to ina jin hukunce-hukunce musulunci kashi biyu bisa biyar sai ka rufa kashi biyu bisa biyar na dukkan hukunce-hukuncen musulunci sai ka rufa ban da ku akwai wani ne da ke wani a kan muji salim na jadalar sannan na jadalar cewa wannan hadisin na da matsala amma ijma'i ya da ƙarfin shi in ijma'i ko ya karɓa hadisi ana aiki da shi kamar yadda da rabin shi ne su ya kawo a cikin ajiyar hadisinsa da yake magana a kan hadisi mursal sai ya kawo maganar al-Imam Shafi'i daga cikin littafin ar-risala cewa hadisi mursal ba ya yake da shi yana da wani nau'in rauni amma idan ijma'in ya tabbata shi za a yi da shi ijimani na da cikin abubuwan da ake amfani da su su karfafi hadisi mai rauni shi yasa kaga al-Imam Tirmidhi da ya kawo hadisi akan bacin ruwa ko kuma ruwa ya canza kala ko ɗanɗano ko yadda ya yi sun suna hadisi na da'ifi bittifaqi ahli hadith duk malamai sun ce wannan hadisi da'ifi amma sai kuma Tirmidhi yake amma duka malamai suna aiki da shi yau idan ruwa an haɗa kawo maka na koka kula za ka lura amma ba ruwa ba me yasa saboda ba al-ma'ul mutlaq ba menene yasa ya zama ba za a yi ba bayan hadisin da izini ne saboda ijma'i ya tafi shi a sai ijma'i na da abubuwan da ke karfafa su bayan wannan sai na ce kai duk malaman ma da sunan raunin hadisin dukkansu kuma sun ba da fatawa da haramcin wuce mata duk wanda suka ba a hadisin nan fi ma na alamu babu kuma wanda ya halasta ko yake ganin halaccin auren ba ta je da babu saboda haka ko da suka ba a hadisin to kuma dai suna gani ijma'i ya ce zama dalili na haramta auren ba ta je da bayan nan duk malaman da ake kama hujja da su a fagen ilimin hadisi a wannan zamanin da duk kungiyoyi da muka sani da kwamitoci masu ba da fatawa na duniya sun kafa hujja da waɗannan ba mu san wani malami a wannan zamani ba da yake amfani da wannan hadisi ba mu san shi ba kamar yadda ba mu san wani kwaliki na ba da fatawa ba alladhi da'ima ne hayatul kibar wal ulama ne al-majma'ul fiqhi ne kowace lajina daga cikin nijar ba ku wata wata ba ta bada fatawa da wannan hadisin ba kenan wannan ma ya isa ya karfafa hadisin in ana magana ne akan kawai da ake amfani da su wajen karfafa hadisi ko kuma abubuwan da ake amfani da su na wato qara'i dan tabbatar da hadisi to wannan shi ba a wannan ne shi ba da suka ce to ba da ijma'i domin ga ɗan zahiriya sun saba kuma ɗan shi'a su ma sun saba to da wannan ijma'i ga ɗan zahiriya ba su ciki wannan ita ce maganar da Jamaluddin Al-Qasimi da na gaya muku can a wajen malaman tafsir muke shi kadai muka san ya kaba shi ya ce batun ijma'i ba gaskiya bane wani ijma'i za a yi ga ɗan zahiriya sun saba ina ijma'i ba ga ɗan shi'a sun saba wannan ita ce maganar da ya faɗi ko da yake a ƙarshen kuma fa ya saka ba akan ba za a yarma ta gero ba amma dai wai bai yi a kai ijma'i ba ko shi ma ba za mu kyale shi ba Allah ya tsare shi amma ba za mu kyale shi ba a wannan lakkar sai mun fado sai muka ce maganar da ya faɗi cewa ɗan zahiriya sun saba wa ijma'i ba gaskiya ba domin ko sun saba zahiriya gaba daya Dawudu ko ba mu samu wata magana da aka danganta zuwa gari ta aka ce ga inda za mu leƙa a lissafi da ciro ba ina jin na yi amfani da dukkan hanyar da zan amfani ta hanyar intanet in ga ko mutum ɗaya a duniya ya taɓa danganta wannan magana zuwa ga Dawudu zaki amma ban samu ba banda wannan dukkan malamai wanda suka faɗi cewa in zahiriya sun saba da wannan ijma'i ba su kawo Dawudu ba wannan ke nufi Dawudu zahir ba wuce to bayan Dawudu a duniyar zahiriya babu kamar Ibn Hazm domin shi ne a alamuhu wa a arafuhu to shi Ibn Hazm ne ya ce shi ce wa ba wanda ya saba da ɗan shi'a yi ce bai halatta a wuce bai da wuri ba ba kuma wanda ya saba ma wanda ɗan shi'a ya ce su kuma ɗan shi'a ba abin magana ba ne a musulunci ka ga kenan in ka ce wani zahiriya sun saba ya wuce mata ina ka gani ɗan in ko ba kawo ma a wuri ba saba ba saboda haka Allah duk da malamin al-Qasimi dan adam ne mutum tare yake da cika goma ba da haka kullu bani adam khata wa khairu al-khata'in at-tawwabun Allah ji kanshi amma wannan maganan ba ta da inganci tabbas a babu da bincike da bincike idan an ce ba ijma'i to za mu ce to ai malaman tafsir da malaman hadisi da malaman fiqh da malaman usuli da malaman tarihi da malaman harshen larabci duk sun tabbatar da cewa an yi ijma'i wanda ya ce babu ijma'i ina ya samu dalilin sa su kuma yin zahiriya mun ta al-muhalla mas'ala ta 1820 ibnu hazan ya koyi magana yiwa a wurin tafiyar ku in kuma an ce ai shi'a ne suka saba wa wannan ijma'in to na rubuta wannan wai su ai shi'a da suka saba da ba ba mun saba wa musulmin duniya ba ba wai a batun aure ba hatta a batun ma Allah mas'alar Allah da mas'alar Qur'ani da mas'alar annabi da mas'alar sahabbantaka da mas'alar waɗansu abubuwa na aqidai har shikashikan musulunci sun saba wa sauran musulmi to za ka kuma hujja da su a ce su yan shi annan ba su ne ibn hazm a cikin al-muhalla da yake magana akan ijma'in da aka kulla yake su ba su da ce ba su da cewa musulunci ba to wanda bai da cewa musulunci za ka hujja da shi a ce ba su ne ibn al-arabiyya kira jahilai ba a cikin mai tafsirin a ce ba suna ne imamu Qurtubi ya kuma tukkan ta da rashin fahimtar al-Qur'ani da sunna da saba wa salaf ba a ce ba suna ibn hajar ya ce ba al-akali da su ba saboda sun saba wa magabata ashe ba su ne Muhammad al-Amin al-Shantiti yake su batattu ne waɗanda suka saba wa ijma'i ba to ka yi dogaro da wannan kace kuma wai su ne dalilin zai kore ijma'i ijma'i na nan daran da kan shi ba haka hukuma suka ce wai kuma ka dawo wai ka da sanan laka min dunul mu'minina da Allah ta'ala ya fadi a cikin suratul nisa sura ta 1 aya ta 50 to wai ku wace khususiyya ce kuke ta jawo wai khususiyya ina aka ta khususiyya ai ba a cewa abu khususiyya sai da dalili to na ka samu dalili wannan ba duba wace ba ba sai muka ce akwai dalili akwai littafin da yake fawo wanda al-Izz bin Abdul Salam ya rubuta kuma Sheikh Muhammad Nasir bin Albani ya takharijin hadithan sa aliki yana daga asarai da ya kawo maganar auren mace da miji a madina khususiya bayan wannan al-Imam al-Qurtubi ya magana khususiya ya kawo inda nan ka kuma yake da khususiya a kan sura al-Umasa ko da yake kafin shi Ibn al-Arabiyya riga ya kawo a cikin surat al-Ahzab karkashin khalaqtu lakum min al-mu'minin ya kawo waɗannan abubuwa na khususiya da gaskiya akai auren mata ke da su kenan shi kadai ke da khususiya sai yasa ma Imam Bukhari yace wa tarikhu ziyada min khasa'is an-nabi sallallahu alaihi wasallam la musafahu li ahad min al-ummati fiha Ibn al-Arabi kuma yace wa lahu fi nikahi wa fi ghayrihi khasa'is laysat li ahad bayyanaha fi surat al-Ahzab al-Khalid shi kuma yace وقد واجمعت الامه على انه لا يجوز لآدم ان يزيد على 40 نسوه وان الزياده على 40 من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشاركه فيها احد من الامه الشنقيطي يقول لي لقد اجمع المسلمون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم من خصوصياته ان له الزياده على 40 فشيء من خصوصياته كما قال الله تثبت او دكان معلم الدنيا sai shi ba ya tafiya shi ba da tafi matsala suka ce to kuna mata mana sai ko kun dauke mu talakawa ba akwai manya-manyan shehunai da sarakuna da ke da mata sai da hudu ba kawai dan dai muna talakawa sai ku mata mana wannan shi ba ta kowa shi ba sai muka ce eh an kar guda biyu ne na farko aikin kowane shehi da kuma aikin kowane sarki ba hujja ne a musulunci ba domin ko Ahmadu Zarruq ya ce as-sunnatu hujjatun 'ala al-umma wa laysa qawlu ahadin min al-ummati hujjatan 'ala as-sunnah li'anna as-sunnata ma'suma wa sahibaha ma'sum wa lam tathbut ismatu ahadin min al-umma yace sunna hujja ce akan kowa amma maganar kowane mutum a duniya kowane ne shi ba hujja ce akan sunna domin ita sunna da mai sunna duk Allah ya ba shi tsaro ba wani mutum a duniya da aka ba shi tsaro ba zai kuskure ba sai kenan aikin wani ko magana ta ba hujja ba ce shi yasa Imam Malik yace babu wani mutum face ana karɓar maganar ko a ji masa in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma yasa al-Imam Shafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya kasance yana cewa addini a yake cewa kullu al-umumi سوى القرآن مشكلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سواه فوسواس الشياطين بعد شيء الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى ina cewa addinu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa khulqun fihi shekenan wani ne saba wa qur'ani ko saba wa sunna ko saba wa ijma'i ko saba wa hankali ko saba wa shar'u man qablana ko saba wa kaza kaza ila akhir kuma ila akhir da wannan ba ko da ni amsa mutabiyu game da shura ita ce su da kuna da ke tara mata bai da biyar hudu ba ba su nan mata aure hudu ne na aure sauran da su su kwalba wanda ko yake aure mata bai da hudu shi dukkan su mata yake kaga ashe kenan akwai bambanci tsakanin nashi da nashi in ko yayi kiyasin nashi nashi sai mu ce a laqad qata qiyasan fatida man ja'ala al-babaini baban wahida wanda bai da su koba biyu ne da su koba daya yayi kiyasi ba ta ci kuma ga ba su ne mutum sai da farani wanda su ne yake matan aure ne kaga da bambanci tare da cewa muna fadi kwantaran ba ba da ni ne dan babu maganar Allah ba maganar manzon Allah ba aikin magabaci ba wata fatawa ta wani malamin da ake dogaro da ilimin sa a wannan zamani domin cewa a Najeriya ba wani da yake zuwa cinar farafari ko dai dai sai wata mace daga Tunisia ko daga wata kasa masu da laifin talauci yace zai kawo kafan nan yace duk kwarakwarin duk wannan ƙarya ne kawai kuma ran da duk wannan sai ne duk wannan Allah ba wata wanda akan nan abin da kai ci da yawa daga cikin shugabannin mu musamman sarakunan mu an samu wannan matsalolin daga gare su da yawa sai dai wanda Allah ya tsare amma alhamdulillah wasu suna ta jin wa'azi kuma sun fara sallama wannan suna tarbuwa da shi saboda haka baki hujja cikin aiki a dini ko ba wa aiki da magana kuma duk kan na ga da sun tsaya da haka ne sannan da biyu su ba ba suna kiran su matan aure da suna kiran su fara fare ne ko na kun ga da bambanci ce ne to kun ga aure wannan shi ba ku da tsora to tun da aure ku shubha mu kuma tabbatar da matsayi sai mu je zaka ta kusa da karshe shin menene hukuncin wanda ya tara matafiya da hudu a musulunci الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى الذي ذات الإشراء على مبادئ أهل العلم وأنت هنا إذا تكلمت في مبني سعادة أو جن أبن لك أنسان علم أبو بكر فكي بكاف يا هلك مجلد يديو كذي أكفاف دعا الله يا قال للذات من ذكر فأقول هنا من دعا لمن هو أمجة العلماء أو جن فكر amma abin da Allah ya taimake mu wannan matsalar ta mu da ke da mu tana cikin kinta tana cikin wadanda suka samu albarkar shiga cikin din Allah akbar saboda haka mujalladai biyu da aka same su a duniya wanda aka buga mujalladi na biyu an kawo magana akan ambaton wanda ya aure mace ta biyar bayan yana da hudu tare da shi da hukunci wata ya zuba ce ta biyar alhali yana da wata mata wata to na farko auren ba ta ce ne na biyu za a turna ta shi ya rike hudu ya saki saura sai da an yi saɓani waɗanne zai saki waɗanda ya ga dama zai rike ya saki waɗanda ya ga dama ko kuwa hudun farko da aka kulla aurensu su ne zai rike duk wanda su da bayan akwai saɓani amma dai a shayif zai je zauna da wuta zai rabu da saura amma ku ma'ana na ce ba ta ce ne ko na biyu da kun sa ta ce rika hudu su saura to na uku ba za a kare shi haka ba sai an maka hadda in dai yana sanar da cewa haramun ne a aure mace ce da wuta amma ya aura to sai an masa hadda wannan ita ce fatwar Imam Malik da Imam Shafi'i da Al-Fawr ai da Abu Sa'id suna ganin sai an maka haji shi ko al-Imam Zuhri Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri shi cewa yayi duk wanda ya aure mace ta hudu biyar bayan yana da hudu a tare da shi to za a je shi rajabu ba in dai yana da ilimin sanin cewa haramun idan ku jahili ne to za mai bulala dai tun kuma kana arabu tsakanin su wujuban wannan ita ce magana ta al-Imam Zuhri fadi kuma al-Imam Sauri shi ma irin sai fadi ko da shi ya ce za a raba su ba za a mai haddi ba amma za a mai ta'diri to shi matsalar ta'diri ai ne masa abin da yake gudana da kuma in alƙali ya haɗu ne ha ke mai tsari sai ka kaba ni gaji da duka ne ba za a ce a tsara dani sai an mai dukan ta suka sha kawa sai an ga yayin da aka da magriba da isha a cikin sa tubu da na dan shi a kuma ya kike gurbu ba haje ka amma ta ni shekara goma duk da ni in dai alƙali ga da haka to wannan shine hukuncin wanda ya fara mata ke rubu to sai da tiro shi dan da bana a ce tsaya zan ba kai na fada tsaya dan da na ba mu tsaya da wanda alƙali ne lakkar awa uku a jami'a tsaya nasihohi na na kika jirage nasihohi ga malamai da sauran ɗalibai ilimi da masu da'awa da kuma nasihohi ga shugabanni da maka malamai da ɗalibai ilimi da masu da'awa ina yin masu nasiha da ba da shawaran ƙoƙarin ikhlasi da nazarta takawa a cikin karatu suke yi da kuma karantar da mutane da suke mutum ta tsoron Allah ya tabbatar da don Allah yake ba don ya tsara ba ba don ka ce ya yi yarda ba don ka ce ya yi yarda ba bin kika suna nan mutane ne ya bin kika kokolar su ba mutum yayin don Allah saboda wanda bai abu don Allah ba zai tsawa ha ko kuma sun aljanna mutum ba zai yi in yana bishin ibadan Allah ba na ma ko da ya ji aljanna hukumar ta farko ita ce kamshin ta ba zai ji ba ka ga ayan ta kike nabiyu ina tunatar da malamai da ɗaliban ilimi da sauran masu sa'a cewa wallahi haɗuwa ta ce rarraba a haɗu wallahi ya fi a rarrabu akwai alkhairi cikin haɗuwa in dai za a haɗu a kan gaskiya ne akwai sharri cikin rarrabuwa wallahi a cikin al'umma ko mu sani haɗuwar mu ita ce ƙarfin mu a yau domin koyon duniya gaba ɗaya abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yushiku an tada'a alaikum al-umam ko yushiku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-aklat ila fasatiha wannan magana ce tun duniya ga da mana taron dangi a yau kan yau ga shera alkuwa da mu to don ne ma biki da masifa wanda ke zuwa daga Amurka da Ingila da Faransa da sauransu ko da masifar Asia ko da masifar ƴan tsala kato ko kuma masifar kuma cikin gida abin yana ne wa hadin kai ne alkhairi ragaba mutuba kai ne ne ba hadin kan ya zama ko akan gaskiya bisa karanta Qur'ani da Sunna akan fahimtar magabata na kwarai mau ina ba da shawara ga malamai da daliban ilimi da sauran masu da'awa cewa mutum ya zama taka tsantsan a wurin ba da haka kaga subul da baka yawan magana wallahi musiba ce malam annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa sai wanda bai yi ba da fatawa bisa jahilci fatawa da ba daidai ba duk zulumin da ake adilin sa wannan ta yana kan shi malam hadisi da kuma tabbatacce haka nan kuma san da hadisin nan ba wanda aka tambayi wani ko aka tambayi sahabbai ne wanda ya daga ta samu ga sanyi ga shi da lafiya yi ko da kin yi sai ko sanyi zai shi zai yi wani abu suka ce ba a tun da za ka yi sauke wanka ya je wani kayan da aka na ga a nan kasa mai yake kasa duhu kasa na kuma nawa suka kashe shi su ma Allah ya kashe shi na haɗe ne ba a wata waya ta an ce kasa duhu ka haɗa kuma nawa in ka haɗa ne musulun ko da zama ya ce ko da musulunwa shi ya zama wata ba da ba in kuma wata ce kasa duhu sai ya kashe shi ka zai da wata da wata ko su fa'ala ya ce ba ku da mutum ko da ba ku da duka hawa amma kuma annabi ya ce dan a nuna maka hadarin ba da fara shi an dinga yi ma'ana ba kai Allah ta'ala ta koyi wannan guda 48 yake duk da san amsa ba aka ce kai malam 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 kai ga ya kai ka je ka dauke ka fati ga jawo duniya an dan yi malam da san Sayyidina Ibn Muhammad akhir mutakaddimina sai da cikin fuqahaul madina rahimahullahu ta'ala wanda yake kabar da karatun sa ba wani shi ba ya tsama ka ga baka garabado kan da tsakanin rauna a wajen ilimi domin ita ce wanda ya aurar da ita akan sadakin dirhami biyu kuma shi kada ya dauke take ta dakin miji ba a rakiya sa'annan ya barka da miji bayan miji ya gama angon cewa an yi Hollywood ko Hollywood an gama sai wata rana kawai saba guda zai fita ta ce ila ayin ina za ka ya ce ila sa'idin aka allama ilimi ba ma ƙarin ilimi zan je wajen babanki ne turiki na sa'idu don koyi ilimi ta ce masa ijilis u allimuka ilma sa'idin duk karatun babana zan koya maka ka zo na nan wa amma shi an bai tambayoyin ku gashida na fasa ayoyin alqur'ani yake da sunna aka ce maka dalilin yake ku je ku tambaye wanda yake jin a dictionary su babu sani ba sai an kama ku je ku tambaye dalilin ba sani ba malamai suka ce duk wanda a ilimin shi babu la adri to wannan ko hada dalilin duk wanda a cikin kanu a dictionary shi babu kalmar ban sani ba a wata tambaye da za a mai ta wannan mahaukaci ne to ku ji tsoron Allah ni ta ta tantan wajen ba ta nasiha ta hudu kowane malami duk wa Allah yayi san duk dabi'a nan da ake kira al-qubuliyya da haka larabci me al-qubuliyya shekaran ku goma kana karatu yau ka kai kan wata matsala guda daya shekaran ku ba san da ba yau kana ganin da yau sai ka ce barka da maslahatu ka gaba yau da aka faɗi wanda kuma jibi ba ka dan bid'a amma wannan ka zama mutum fatir kulliya kenan kullun ka rike nemo garaje me ya mutane da sani ban fito da shi me ya mutane da sani ba ko ba zabi da shi ba in kawo saboda ka tada hakan da mutane wannan musiba ce lina da ga alamomin rashin ikhlasi a ilimi lina da ga alamomin cewa ilimin ka ba mai amfani bane kamar yadda al-allama al-doktor bakar abdullahi abu zai rahimahullahu ta'ala ya rasu ba dadewa ba ya faɗi a cikin littafin sa fil yaku talibul ilmi haka nan kan san ta bi annan ta khalif tuqra dai inda aka tafi da wasu sai kai yamma khalif tuqra in ka faɗa mutane sai a hanka in ka tsara da mutane da ma kai dan koyo da hanka ba dan da kai karatun ma za a hanka ba dan da yara da hanka ba ba ka da bakin da wani zai hanka amma da ka saba ko mun karin da karatu da ka dawo bala'i duk duniya sai a fara tun da kuma to mutum ne san ta dabi a khalif tuqra alama ta rashin ikhlasi nasiha ta biyar wajibin kowane mutum ne kafin yayi magana ya zo da bincike ya kuma kiyaye ka'idoji na usul kafin yayi magana ta ilimi duk da kuma la'akari da abin da ake kira al-aulawiyya wai me yake gaban mutum ne a yau matsalar auren hudu da yadda wanda ya gabata da wasan shi ne gaban mutum ko ko matsalolin da ke nema cinye mu gaba daya duniya ta dace wayo kanmu wai ake saboda rainin wayo wa hatta ta san turai irin sa Amurka da wasu masu kungiyoyin zaman kansu na Najeriya suna surutu akan wai an ce kar a aure mata gaira hudu saboda tsaba da rashin kunya a ce ba Amurka bane wasu kawar mata biya ta kama ta ka daure da kiyar ka cikin su da suke daura ba kuma da biyu ma ina ruwan ku kuma in an ce za a hukunta wanda ya aure mata gaira hudu in ba rainin wayo ba to duk wanda musiba ce ba da ke da sanar mu ayyuka ibi da suke fuskanta mu in ba rashin wato hadin kai ba yaya za a yi a ce mutane masu wannan kungiyoyin zaman kansu din na NGO non governmental organization wa a ce wai su ne suke da bakin magana su da ba suke sukan auren mata biyu a kan da yawa duk tarukan suke yi na a nuna cewa ana toye hakkokin mata ne a dina auren mata biyu daya kokarin ma da suke shine a ba mata doka a hannunta cewa in ta aure ka a ba doka ba za ka mata kishi a wani ɗin mutum kun kuma kai mata in ka ga dama za ka fice ta duk duk da ka ga dama ba ka kishi a wani fice ta to su da suke nema a sa wannan doka wai me ya haɗa TV da kasta ɗaya ɗan ruwa ɗaya ɗan gudu me ya haɗa su da maganar auren ba ta biye da hudu kuma su da suke sukan ma mata biyu duk wannan musiba ce da ke fuskantar yau musulunci ya zama kamar yadda wani yake siffanta shi yake cewa inni tazakkar wa zikra muharrikatun masdan talidan bi aidina abu anan an nadda jahada ila al-islam fi baladin tajid bu ka tsayi maka susan jana hafu kan sarrafat na yadu kun kunna musarrifuha wa ba ta yamlikuna sha'bun malaknahu ce ma suna da na suna matsayin mu na da wanda haka yana karimin da hankali ko samun zuciya a yau din inna kadhu muslimin muslimi za a ga shi kamar sun tsore da aka dadda din ne fuka fuka sai ya tashi haka ba musulunci ko kuma yau yace hannun da muka kance mu muke juya sai su suke jidiya kada inda muka mulkai su suke mulki ko da muke da wannan musibar ɗan uwa ina mu ina dawo muka mota da bala'i wata musibar da wani bala'in kuma malamai ku ji tsoron Allah daliban ilimi jumaa ku ji tsoron Allah kowa ya zama karge magana sai da ilimi kuma in yayi magana ne magana tare da akari da akibar abin da zai fadi wata rana an tambaye Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala game da tambaya sai ce waye ga wannan tambayar waye ka ka idan Allah ya duba da magana akan wannan kai ka zo da shi kar ka kare wannan tambayar haka nan Abu Musa Al-Qali wani ya tambaye shi yace to Allah ga kuma na sahabi ne ba Allah ga kuma na in abu kaza ya faru ya za a yi ka bari sahabi ga kuma ma'ana wai kai malami ne karantarwa ba komai zaka faɗi ba akwai ka'ida ta mura'atu a hawali mukhatabina kamar da doktor Kobul Ilahiyar ku talita da sanin sifatu da'iya mura'atu a hawali mukhatabina kan kai magana da wa kake magana ya zaka magana yadda zai gani me zaka faɗi ya amfane shi akwai abin da ke kira ilmu la yanfa'u wa jahlu la yadurru ilmin da yana san shi bai da amfani an da yarsa ba a cutu ba ya zaka zo kawo mutane wannan ka da mikin mutumin da bai san tauhidi ba mutumin da bai iya sallah da azumi ba mutumin da zai koce gudan sarki ba kana masa magana akan wani sabani in ma da a zai sabani dangane da aure mata wato da Allah ne ba zalin shi nan to a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah ita kuma hukuma shawara ta gare ta guda biyu na farko dole ko mu shugaba ya tsoron Allah ya kiyaye haƙƙin shugabanci haƙƙin shugabancin al'umma guda biyar dole ne ka tsare wa kowanne musulmi a daruriyatul khams daga cikin daruriyatul khams akwai magana addinin su akwai magana mutuncin su shugabanni su sa ido a auren ka tafiyar su ba su tsare wa mutane addinin su ba ba su tsare wa mutane mutuncin su ba Allah kuma zai tambaye su na biyu shugabanni su dauki matakai sarakuna da ƴan siyasa na kokarin ganin sun dawo da martabar al-khilafa al-islamiyya kamar da shine wajibi su kamar yadda Allah ta'ala yake annabina yi makkan nawa fil ardi aqamu salata wa amuru bil ma'ruf aqamu salata wa atu zakata wa amuru bil ma'ruf wa nahu anil munkari wa lillahi atibatu al umur dole ne sai umarni kikkiawa sai hali da mumuna alhamdulillah ya Allah ya saka ma masarautan bidda al khair wannan da abin da ake yi a duka jagorancin ta da kuma jagorancin karamar hukumar mulkin na lokacin wannan din ba karamar alkhairi ba yana daga cikin wajibin su ba albarma ce musulmi ba wallahi wajibi ne dan da ba ai ba Allah zai samu dole ne umar yake kyawa da hani da mumuna da a tsare mutane addinin su a tsare mutane mutuncin su biyu daga cikin abubuwa uku na adarriyat khamsara uku sune wato hankali da dukiya da rayuwa wadannan sune adarriyat khams don haka ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sai mana kurakuranmu Allah ya ba mu ikon kyautata al'amuran mu zai ce da maganan Abu Muhammad Abdul Haq al-Ishdini wanda ya faɗi magana a daidai lokacin da matsala ta auku irin wannan matsala duk da ba akan aure ne shi halin da yake mutane na yi ne na rutsuwa da jawuwa saboda mutum na da zakin baki sai faɗi magana ba kallan lahu ba kallan zuri ko kan in shigoyi ko kuma an katsare shi ma dan baki ma da rantsi sai wahala amma ya ta musiba kuma sai ga mutane da ba su ilimi su rubuta shi har ma kuma suna da aifa da ta'assubanci zuwa gare shi sai yake cewa la yakhda annaka ad-dinul huda nafarun lam yurzaqu fi intimat al-haqq sa'ida ubil qulubi aw an kulli qa'idatin la'annahum kafaru billahi takalida kafaru kabar ad-din muslimin ka karantar wa shari'a kai watsi da sunna kai watsi da maganganun magabata ka fita daga ijma'in al'umma saboda magana waɗansu mutane da Allah bai azurta su da fahimta da karfafuwa a cikin addini ba yake mutane ne wanda suke zukatansu makantattu ne kuma ba su da wata wato ka'ida da ke jagorantar su zuwa ga alheri domin sun kafircewa Allah maɗaukakin sarki إما كافر كنا حقيقة أنا كمسلم شيء وكافر كنا بطل شيء ومؤمن الله تبارك وتعالى لا أقول ده شيء كنا مجانا ربوبا ما نقول وأنا تبت أنا أقول ثمنا ينزح إن ما يأوى بيوتر إما مجانا إما رب الله الله يا بمن يا بمن يكون يا بمن بعدي يا ده أول ما نبغى يدري لك الله نه ده أول نبغى كنا تكي يا رب الله إبام ولا ده إبام يكون أي كده إن لا تقول يا بعدين لي كم أنا بعدين kuma da Allah saboda karantin ilimi da bincike amma ina roƙon Allah ya kai mani ya kai muku ya kuma ba mu ikon gane kurakuran dan mu gyara su kurakuran kuma ba buruwan Allah da manzon Allah da kurakurai na amma dai wa astaghfirullah li wa lakum ina ne ubuda ta musamman ga ƴan uwa da zariya domin ba da wannan katin ga yata gare ni asali gaskiya ba ni a gare ta ba an gayyaci Center for Islamic Legal Studies to amma sai zaman to shi shugaban sai ce gaskiya ne ya kamata a zo a bata ni duk da cewa ni shi muke aiki ba tunda ni ina koyar da mutane da safin kudi ne ba wai kudin ba misali da kudi kawai saboda haka aka zo office anan accounting department aka same ni ranar litinin nace to ina da uzurirka takaddu biyu zan rubuta dan yola litinin zan kaje na rubuta sai shekarun je na bada wannan takaddar mai shafi 29 jiya karfe 5 da rabi na yau na fara rubuta Allah ya taimake ni zuwa karfe 1 da rabi na dare mai rubi sannan ne da safe na zauna ne kai har karfe 1 sannan na taso bayan sallar juma'a la Allah da na samu da na rubuta abin da nake so kila da takardar ta haka amma ko haka din ina roƙon Allah ya sanya albarka Allah ya kara albarkace mu wannan a cikin wannan zama ya sa ka dace subhanaka allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh